العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 14 ga watan Jumada Tsani a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 4 ga watan 10 a shekara ta 1998. Don ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid, babin da zamu tashi yau babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim, babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim, babu dangane da abin da ya zo na dalilan shari'a fil kuhani cikin hukuncin masu duba wa nahwihim da makamantansu. Lafazin al-kuhan jam'i ne na lafazin al-kahin, al-kahin kuma shi ne wanda yake da awar kanin gado dangane da abin da zai zo nan gaba, wanda yake da'awar sanin gaibin abinda zai zo nan gaba, gobe ko jibi ko gata ko shekara mai zuwa, wato wanda zai baka labarin gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza, ko ya baka labarin akwai sa'a wuri kaza ko akwai kishiyan sa wuri kaza, wannan shi ne al-kahin. Sannan lafazin kahin kuma akan yi amfani da shi kan dukkan wani wanda yake mai da'awar sanin gaibu, sawa'un gaibin da ya riga ya wuce, kamar an maka fata jiya ka zo yau ya maka bayanin cewa abin da aka sace yana wuri kaza, kuma wanda ya sace shi ne ɓarawarwa ne. To sai galibi idan an ce alkahin wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da zai zo, amma shi wanda yake da'awar gaibin abin da ya wuce akan ce masa al-arraf, al-arraf. Shi yasa malam yace babin abin da ya zo fil kuhani cikin lamarin al-kuhan wa nahwihim da makamantansu, kaga al-arraf ya shiga ciki. Haka ar-ramman wato wanda ke bugon kasa shi ma kuma ya shiga ciki. Haka al-munajjim wanda ke kallon taurari ya fassara motsin taurari dangane da wani abu da yake tsammanin zai faru na abin nan na cewa ga alkhairi ko kishiyansa. An fahimta ku? Dan saboda waɗannan mutane gaba ɗayansu kowanne na da awar sanin gaibu ne, shi kuma gaibu Ubangiji ne ta'ala kaɗai yake fanta da sanin gaibu, banda Allah babu wanda ya san gaibu. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in ana illa nadhirun mubashirun liqaumin yu'minun. Duka waɗannan ayoyi da makamantansu suna nuna Allah ne kadai ya san gaibu, banda Allah ba wanda ya san gaibu. Dan haka su masu duba ko bokaye su suna da awar sanin gaibu, to sai ya zanto kamar yunkuri ne na yin tarayya da Allah cikin abin da Allah kadai ne yake banta da shi. To menene abin da zo nasi dangane da su irin waɗannan mutane da kuma masu ta'amuli da su? مالك روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له 43 يوما. كيف يبا يا مالك يا إبابي بيوت يتبكر سيسي روى مسلم إمام مسلم يا رويت حديثي في صحيحه سكي إن تتل التافنسة an ba'abi azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga wani sashi na matan annabi ba faɗi sunanta ba, amma a wata riwaya a wani wuri ya tabbata kamar da Abu Mas'ud al-Thaqafi ya ambata cewa ita ce Hafsa bint Umar, ita ce ta ji wannan hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce man ata arrafan, dukkan wanda ya je wurin ɗan duba ko ya je wurin boka, fasa'alahu an shay'in, ya tambaye shi wani abu, fasaddaqahu kuma ya gaskata shi, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40. Haka malam ya kawo wannan hadisi yace Imam Muslim ya ruwaito shi. To amma bincike ya nuna kalmar da Imam Muslim ya ruwaito, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, amma kalmar fasaddaqahu wannan ta tabbata ne cikin riwayar Imam Ahmad. Imam Muslim bai rawaito wannan kalmar ta saddaka ko ba. Kun fahimta da kyau? A takaice dai wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka ya tambaye shi wani abu, sallarsa ta kwana 40 ba za a karɓa ba. Imam Nawawi yake cewa abin nufi da wannan hadisi dole yayi sallar dan ya sauke wajibi, sannan kuma ba za a karɓe ta ba idan ya bai da lada. Wato zuwa wajen dan duba din shine ya gadar masa da wannan gagarumar hasara ta mafi girman ibada cikin ibadojinsa shine sallah ta tsawon kwana 40. Allah ya tsare mu. Wato kaga wannan na nuna haramcin zuwa wajen malamin duba kenan, ko haramcin zuwa wajen boka. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريره دعا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من اتى كاهنا وند يجي ورين مالم دوبا فصدقه بما يقول يغسكتا في cikin abin da ya fada فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Shi ma ya kafircewa abinda aka saukar wa manzon Allah sura da amince tabbata gare shi. Shi ne Imam Nawawi ya ce to wanda ya ji kenan an ce ya kafirta, ina ga wanda aka je wurin nashi nan ba da wallahi kenan. Wanda ya je bai tambaye shi ko so ɗaya ne saukar kafara da unzila ala Muhammad, to ina ga shi wanda aka je wurin nashi aka tambaye shi kenan. Kaga muni ya baka wannan hadisi Imam Abu Dawud ne rawaito shi, haka Imam an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra, haka Imam Tirmidhi, haka Ibn Majah, dukkan su sun rawaito wannan hadisi, kuma hadisi ne ingantacce. A wata riwaya daban ta Abu Dawud hadisin ya dan tsara haka tsawo, dan da yace man ataka hinan tasaddaqahu bima yaqulu sai yace aw atamra'atahu ha'idan aw atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wato wanda ya je wajen dan duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa, ko ya sadu da matarsa alhali suna cikin kwanakin haila, ko ya sadu da matarsa ta duburarsa, to faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya barranta daga abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya barranta daga mai kenan? Al-Qur'ani da hadisi. Haka Imam Qurtubi yace abinda aka saukar annabi Muhammad shine ne al-kitabu was-sunnah, Qur'ani da hadisi. Dan Allah ya ce anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Al-kitabu shine Qur'ani, al-hikma kuma shine hadisi. Allah ya ce wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikma, Allah ya saukar maka littafi ya saukar maka da hikima, kaga duka guda biyun saukakku ne kenan. Kuma Allah ya ce da matan annabi wa zukurna ma yuslafi bi yutukunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira. Ku rinka tuna abinda aka saukar cikin tafinanku na ayoyin Allah da hikima, su ne hadisai. To da haka idan aka ce mutum ya barranta daga abinda aka saukar wa manzon Allah, ana nufin ya barranta da Qur'ani, ya barranta da hadisi. Allah ya tsare mu. wal arba'atu wal hakim qala sahihun ala tartihiba an abi hurairata من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علماء حديثي فتو أبو داود الإمام الترمذي بن سعيد بن ماجه سروته حديثي والحاكم الإمام الحاكم وقال حاكم يتي صحيح على شرطهما شيوان حديثي صحيح نبتة جشرة إن بخاري دا مسلم بند سماء إمام البيهقي يرويته إمام الذهبي يا إنجنتاتي haka Imam Nasir bin Albani ya inganta shi. An Abi Hurairata, an karɓo daga Abu Hurairata, Allah ya kare shi a gare shi, man ata arrafan aw kahinan, kaga nan an kare kalman arrafan, shi yasa yake babu ma za a tul kuhani wa nahawihim. Man ata arrafan aw kahinan, mun ce arraf mai dawar sanin gaibu wanda ya wuce ko wanda zai zo, amma kahin wanda yake dawar sanin gaibun abin da zai zo nan gaba kadai. Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul, kuma ya gaskata shi cikin abin da yake faɗa, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, to wannan ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah sura da amincin Allah tabbata gare shi. Wa Abi Ya'la bi sanadin jayyid an ibn Mas'ud mithlihi mawqufa. Abu Ya'la al-Musli ya rawaito wannan kwatankwatin wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud, kwatankwatin abin da muka faɗa nan, man ata arrafan أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. duk da bayani na tafi wani Imran ibn Husayn marfu'a an karbo hadisi daga Imran ibn Husayn babban sahabin nan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin karamominsa wato an malaiku ne masa sallama yace tun annabi na dare har annabi bar duniya ana mun sallama daga lokacin da aka daina shi ne daga lokacin da na samu rashin lafiya na lalar wato kamar tsakiya kenan ka san an halatta amma tare da karhanci saboda yin ta kamar rage wani abu ne na bangaren tawakkalinka to kuma wannan yana rage wani abu kenan na bangaren karfin imani ko matsayinka idan kai ba haramun ka aikata ba amma barinta shi ne fi dacewa malaiku suna kai masa sallama yana tafiya daga lokacin da ya lalata zaka daina masa sallama wani Imran ibn Husayn marfu'a laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wannan hadisi marfu'i ne wato annabi ne ya faɗa yace laysa minna man tatayyara bai daga cikin mu wanda duk yayi tanfi aw tutayyara lahu ko aka yi masa tanfi ya karba ma'ana ya tanfa abu wannan mun buga misali akan sa ko dake babu kan tanfi zai zo nan gaba mai zaman kanta shine mutum ya fito kamar da muka faɗa a darasin da ya wuce mutum ya fito da safe yana son ya cimma wata bukatar sa sai ya ci karo da makaho sai ya tanfa wannan ranar cewa ai babu sa'a tun da an fara gamuwa da makaho ko ya ci karo da kuturu sai ya tanfa cewa ai babu sa'a a wannan yinin tun da an fara gamuwa da kuturu ko ya ji kukan mujiya sai ya fata abin da zai yi duk dai wanda ya canfa wani abu cewa idan an yi kaza to kaza ke faruwa idan an ga kaza to kaza ke faruwa wato ya canfa abu ya yi zaton shari ta tare da abin to wanda duk yi wannan annabi ce baya cikin mu haka wanda shi ba shi yi ba faɗa masa aka yi yana towa da sa baka ce da waka fara da mawa ce ai na zama da malam wane makaho sai aka ce a yau ba ka da sa'a kenan sai haka ne aka ce haka ne sai kuma yadda da annabi ce shi ma baya cikin mu shine tutun yi ranar auta kahana ko ya duba baya cikin mu auta kuhi na lahu ko aka yi masa duba kaga da mai da wanda aka yi ma aw sahara ko ya sihiri shi da kansa ya safi aw suhira lahu ko ya je aka yi masa sihiri dan ya cutar da wani wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul wanda ya je wurin malamin duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa fa kad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah sai da amintan Allah tabbata gare shi wannan hadisi rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid al-Imam al-Bazzar ya rawaita shi da sanadi jayyid sanadi jayyid ya zama karbabbe kenan ko ya zama sahihi ko ya zama hasan kamar da malamai suka tattauna akai wa al-qabul yutliquna jayyida wa al-thaniha al-thabita wa al-mujawwada fa hadhihi bayna sahihi wal hak kamar da Imam Suyuti fa da cikin alfiya wani kabuli ya kule kone jayi da idan sun so karban hadisi sai su ce masa sanaduhu jayi wa salihu sabita wal mujawwada ko su ce sanaduhu salihun sanaduhu sabitun sanaduhu mujawwadun dukkan wannan alama ce ta karban hadisi cewa dai ana aiki da shi wa hadhihi bayna sahihi wal hasan wannan kalmomi gaba daya ana raba su ko dai hadisin idan to sahihi ko idan to kuma hasan ne amma dai ya hutu din mun tsira za a yi aiki da shi wa rawahu at-Tabarani fil Awsat bi isnad hasan min hadith ibn Abbas dun qawlihi wa man ata ila akhir wannan hadisi ne ta minna man tatayyara aw tukayyara la aw takahara aw tukuhina la aw sahara aw tuhira la wannan da wannan lafazin Imam Tabarani ya rawaito fil Awsat a cikin Al-Mujam al-Awsat bi isnad hasan da sanadi wanda yake hasan min hadith ibn Abbas wato shi kuma sahabi hadisin shine Abdullah ibn Abbas dun qawlihi wa man ata amma babu abinda aka wani karshe wa man ata kanin ta sabbu zuwa karshe a riwayat shi Imam Tabarani bila akhirin zuwa karshe an gane ku قال البغوي الامام البغوي في العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المتروك ومكان الضاله ونحو ذلك الامام البغوي حين حسين ابن مسعود الفراء الشافعي babban malamin mutanen Khurasan kenan mutum ne wanda yake fiqh fakih zahir ya mutu a shekara ta 516 bayan hijira الامام البغوي يتي الاراب شي الاراب الذي يدعي معرفة الامور سينه وانده يتي دعورتن الامر وانده سكا وتي كو وانده زوغة بمقدمات يستدل بها على المتروك وانده يتي دوتشن فتا ده يتي يشيد كنكا معنى انا غبات دوت مقدمة yawani kulumboto nashi in ma a kan kasa zai buga ko ya wani sadakar nashi ya wahalar da kai a ɗauki lokaci sannan ya faɗa ma ya rinka zai kamar ya an faɗa masa ko an yi masa ra'ayi ko aljani ya ba su labari ko ya hayaro abin ya sadu da biya a masro yana da waɗansu mukaddimar da zai gabatar zai kafa hujja da su kan wani abin da aka sace ya ce ai abin da aka sace kaza ne kuma yana wuri kaza wa makani dalla ko ya ba da bayanin a wani wata fatacciyar dabba da ta bada an sace maka rakuminka ko tinkirka ta tsaka ko ragonka ya tsaka sai ce ayyana wuri kaza wa nayi zalika da makamancin haka wannan shine al-arra wa qila huwa al-kahin a wani kaulin kuma suka ce a'a da al-arra da al-kahin din ma'ana su daya wal kahin shi ko al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'an al-mughayyibat fil mustaqbal al-mughayyibat fil mustaqbal shine wanda yake bada labari kan fakakkun al-amra wanda za su faru nan gaba shine wato kahin kenan وقيل اول قول سكت الذي يخبر عن ما في الضمير شيء الكاهن شيء wanda yake da wannan abin da ke cikin zukata abin da ke cikin zuciya da kaje ta abu kaza ke tafa da kai kace kaza kace kaza kace kaza to wannan shi al-arraf duka dai wadannan lafazza guda biyu kowanne daya yana daukan ma'anan daya ku gane cewa dukkan mai da'awar sanin gaibi ko ta hanyar duba ne ko ta hanyar bokanci dai ko ta hanyar boli ne ko ta irin hanya ce ko ta hanyar wani taka sai ce ya san gaibi ya shiga cikin ma'anan al-kahin ya shiga cikin al-arra duk mai da awar sanin gaibi da kowace irin hanya ce yace zai labarta maka gaibin da ya wuce ko wanda zai zo nan gaba duk mai da awar sanin gaibi din nan ya shiga cikin ma'anan al-arra ya shiga cikin ma'anan al-kahin kuma kala-kala ne akwai waɗanda suke ta'amuli da aljanu wannan mun sha faɗa aljanu zai faɗa musu labarin gaskiya guda ɗaya wanda ke cakuɗa shi da ƙarya dare kamar da hadisin annabi ya tabbatar a darussanmu na baya to wannan galibi aljanu ke faɗa musu dan wata amfanuwa da aljanun suke yi tsakaninsu da wanda suke faɗa wa ɗansa yau malamin duba ne ko malamin tsubba ne ko mawane ne saboda haka kasancewar mutum ya yi da'awar sanin gaibu ya ba da labarin an sace maka dabba ya ba da labarin cewa an sace maka abu kaza ko ya zo ya da'awar ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka zo wannan ba karama ba ce ba wannan baya cikin jinsin karama ta waje wannan jinsi ne na bokanci ko duba mai yin sa ana bukatan su da ya tuba in bai tuba kuma to shari'ar musulunci kuma ta hau kansa kenan an gane wannan da kyau ko wa kana abul abbas ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yace al-arraf ismul kahin lafazin al-arraf suna ne na al-kahin wato boka wal munajjim ko mai da'awar ilimin taurari wanda zai ratsa arzikinka ko rashin arzikinka da fitowar taurari ko kaza wannan darasin baya mun yi sani da baya bukatar bayani kuma mun ce ilimin taurari ya kasu kashi biyu ko akwai wanda shari'a ta yi izini akwai wanda shari'a ba ta yi izini ba wannan duk a darasin baya mun riga mun faɗi wannan war-ramman suna ne na ar-ramman shine mai zane cikin kasa don ya gano maka arzikinka ko daɗewarka duk da duba din kenan wa nawihim da makamantansu mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bi hadhihi al-turuq daga cikin irin waɗanda suke magana kan sanin al-amra ta irin waɗannan hanyoyi da makamantansu haka shaykhul islam ibnu taymiya ya faɗa wa qala ibnu abbas ya faɗa fi qaumin yaktubuna abajad cikin waɗansu mutane da suke rubuta harfan larabci abajad da hawaza kasan waɗannan harfa ne waɗanda ake amfani da su wajen lissafi da waɗansu sai su yi amfani da su rubuta don su san ko maka sa'a ko rashin sa'a su dubar da suke yi da alifin bayin suke yi wa yanzuruna fil nujumi su rubuta waɗannan abajadadin kuma su yi duba cikin taurari me ya faɗa game da su yace ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq yace wanda ke aikata haka ba na tsammani yana da wani rabo a wajen Ubangiji sai ko bincike ya nuna wannan asar da ake jingina shi zuwa ga Abdullahi bin Abbas Imam at-Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jam al-Kabir amma a cikin sanadin sa akwai Khalid ibn Yazid al-Amri wa huwa kazzab shi ko tun ba shi sifa kazzab makareti to irin to in sai rawaito a bisa sai a ce masa maudu'i dalilan da suka za ta bayar sun wadatar wajen gane matsayin mai bokanci ko tun daga hadisi tun daga Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to ya rage mu gane daga zaran mutum ya je wurin malamin duba ko ya je wajen doka shikenan wannan hukunci zai hau kansa ko kuma sai in ya gaskata shi to malamai suna karkata zuwa wurin duba ko malamin duba ko doka kashi hudu القسم الاول قسم فرقو ان يساله سؤالا مجردا وان زي جه كان يتنبيه شي با تاره ده يا غسكتا شي با يا جه ني كان يتنبيه شي فهذا حرام وان كما حرام ني دنت بك غسكتا شي با زان بك يا حرام ني سبب النبي يتي من اتى الرقم ذو تركي الله نيكو القسم الثاني نبي ان يساله فيصدقه ya tambaye shi ya gaskata shi wa ya tabir qawluhu ya duba abinda malamin duba faɗa masa ko goka fa hadha kufrun wannan kafirci ne dan tasdiqahu fi ilmin gaibi takzibun lil qur'an idan ka gaskata shi cewa ya san gaibi ya san to ka kare da qur'ani yace ba wanda ya san gaibi sai Allah kai yanzu kai da malamin duba ya sani ko goka ya sani sai zan to mai da matani ne da alqur'ani mai girma wanda wannan kafirci ne alqismu thalith kashi na uku an yas'aluhu li yakhtabira ka je ka tambaye shi dan jarraba shi ka gane hal huwa sadiqun aw kadhib shin da gaske ce ko ƙarya ce lalle ajila an yaku daga kaulihi ba wai mutum ya je ya tambaye shi bane dan ya yarda da maganar sa fa hadha la ba'ta bihi irin wannan babu laifi mutum ne mai karfin imani ya koshi da tauhidi yana da cikakken masaniya yana da rigakafi na ayoyin alqur'ani da hadisi wanda dan duba ba zai yaudare shi ba malamin duba malamin boka ba zai yaudare shi ba sai je tambaye shi dan ya ga tsiyar su yazo ya wa'azi akai ya fara masa sannan yazo ya sauran jama'a to duk wanda je irin wannan tambayar hadisin nan bai haukan sa ba ba a cewa sallallahu alaihi wasallam ce ba a cewa kuma ya kafirta an gane ku domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ibnu sayyad ibnu sayyad kuma wani bayahudi ne a cikin garin Madina wanda yake da dama daga cikin sahabbai waɗansu har rantsuwa suka cewa shi dujjal ne amma dai dalilai sun nuna shi ba dujjal bane ba amma yana da abubuwan ban mamaki waɗansu al'amura khawarij lil'ada wanda suka saba ma al'ada wanda da zaran an bata masa rai kawai sai ya ga ya suka titi idan yin jirgin gundan sai ya suka titi da shi gade kurasa duk inda za ku ci wannan sai ba su hadisi yana nan cikin sahih muslim kaga in a yanzu ne wani haka a sai ce karama ce amma ga akwai wannan bai burge su ba ran tsawa suka ta suka yalla dujan ne har kuma dan khattabi yace zai je ya kashe shi an dujan ne annabi yace masa in yakun musallam to sallata alai dan har dujan ne to ba za ka iya kashe shi ba saboda Allah ya yi wa'adi sai yayi kaza sai annabi Isa ne zai kashe shi ba kai ne za ka kashe shi ba wa in lam yakun fala khair laka fi qatlihi in ko ba dujan bane ba wala alheri kashe shi galai an fahimta ku to kaga mutum ya ranta ya tsaya kawai ya cika titi shi kadai ai yanzu ya fito a wannan garin har riga ya shiga uku musamman ana daidai lokacin da za a jefa ƙuri'a ai magana ta ƙare amma sai annabi ya tambaye ibnu sayyad yace ma za khabbatu laka me na ɓoye maka wato zai ɗauki wani abu ya ɓoye yace me kake tsammanin na ɓoye ba an ce ka san gaba ba ba an ce ana da yau ka zo abin nan ba kala duh sai yace adduh wato yi fadar rabin kalma yake karasawa kaga ta yi daukan ma'anar addukhan ta yi daukan ma'anar wata kalmar daban sai annabi ce ikhsa falan taqdu falan ta'du qadrak ta ka bani wuri ba za ka ketare matsayin ka ba ma'ana abin da na koyo maka din baka san ko mai dare ba to haka boka ya take sai su yi dabara a lokacin su fadar rabin kalma kalma da za ta dauki ma'anoni guda uku ko wasu sai su fadar rabin kalma dan sai ka dauka cewa sun sani ko ba sani bane dabaru ne kawai na yaran su na boka ya kawai yan tsubu a gane ku to kaga nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ki ne dan ya jarraba shi da idan mutum ya je ya tambaye malamin duba ko boka dan ya jarraba shi ya gane yadda yake fasar da mutane ya zo yayi wa'azi a kai to wannan babu laifi wannan hadisi bai kai da haukan sa ba al-qismu ar-rabi' an yas'aluhu li yudhhira ajzahu wa kadhibahu fa yamtahinahu fi umur ma hadha qad yakunu wajiban aw matluban na biyu wanda zai je don ma ya gajiyar da shi wancan ya je ne don ya ba shi jarabawa ya dauki wani abu ya koya ya ce menene kaza da na zo da shi don ya zai gane ko ba zai gane ba wannan kuma ya zo ne don ma ya kure malamin duba ɗin ko don ya kure boka malai ce to wannan zai iya zama ma wajibi in har kana da ahliya na ilimi za ka iya zuwa ka ga bayan sa, ya kamata ka je ka ga bayan sa. An fahimta ko? Kamar lokacin Umar da yake kawo kan wani bayan jikin sa da gafara, yake cewa duk wanda yazo yana yanka kana ta yanka ku sai gere kuna ji tana kara, yace ka karba kai bismillah, idan ka yanka shi matakar kai mu'mini ne tauhidi kai bismillah wallahi sai ka yanka shi duk taurin sa. Allah ya kuma kwanta ya baka kai bismillah. Kusan za ka yanka shi ba zai daga haka yi gudun taimiyya, waɗansu mutane suka zo suna barazana suna ɗaukar wuta suna sawa abin nan suna wasan wuta su shiga cikin wuta su fita, ya ce ku zo ku yi wanka na ya dalilin ku shiga cikin wuta, suka gyanda a shi sun zo sun yi wanka da wani magani ne wani sinadari suka shafa jikinsu wanda wuta ɗin ba za ta kama ba, da sai su fito suna ɗaukar cewa sharifai ne ga jikokin gidan annabi suna wasa da wuta ana ganin su ba su ne ba kawai makaryata ne. Ibn Taymiyyah ce in kun isa ku zo mu wanka mu shiga cikin wuta ku gani in ba su ci ku ba, abin labarin da ba su yarda da shi ba kenan, ba su yarda ba sun shiga. An gane ku? To dan saboda haka sai malamai suke tattauna, yanzu dai hukunci ya rage, na farko dai wanda ya je don ya tambaye shi ya gaskata shi wannan hukuncin sa ce ya kafirta, wanda ya je ba wai dan ya gaskata shi ba, ya je ne kawai dan ya tambaye shi ko ba jarraba zai masa ba ko ba ya je dan ya bayyana barnar sa ba, haka kawai dai tambaye shi kawai dan tambaye haka ya aikata haramun, wannan kashi biyun duk ba su halatta ba, wancan haramun ne qaulan wahidan, wannan kuma an ce ya kafirta. To wanda aka ce ya kafirta din nan kin wani irin jinsi na kafirci, shine malamai suka yi tsafani, waɗansu malaman suka ce kufrin dole kufr, kafircin da bai kai fita daga musulunci ba. Haka to menene hujjojin ku? Suka ce hadisin Hafsa ya ce ba a karban sallarsa ta kwana 40, inda ya kafirta ne gaba ɗaya, ai ba sallar da za a karba ba ita kwana 40 kadai ba, gaba ɗaya ba za a karbi kowace ba. Kun gane ku? Sannan kuma a ɗaya hadisin na riwayan Abu Dawud na Abu Huraira, wanda ya haɗa cewa wanda ya je wurin boka ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa, sannan ko ya je wa matarsa ta duburarta ko ya sadu da matarsa tana cikin haila, duk aka ce ya baranta daga abin da Allah ya saukar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka haɗa waɗannan guda uku, ai da wanda ya zaki wa matarsa tana cikin al'ada, da wanda ya kusanci matarsa ta dubura, duk wannan malamai sun yi jima'i ba su kafirta ba. Sai dai suna fita mai sabo, shi yasa ma shi wanda ya zaki wa matarsa in tana cikin al'ada aka wajabta masa kafara, kafarar da aka wajabta masa annabi sai ya sarka da dinari, a wata riwayan aka ce a da rabin dinari nisfu dinar, abinda yake bayanin cewa daga cikin irin abin da suka kafa hujja da shi suka ce kaga wannan hadisi a riwayan Abu Dawud daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan jinsi guda uku cikin hadisi, kuma yake fatan dukkan duk wanda aikata ɗaya daga ciki ya baranta daga abin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana wanda ya zakiya matarsa tana cikin al'ada ko ya zakiya matarsa ta duburanta ko ya je wurin boka. To duk an yadda cewa mutumin da ya zakiya matarsa tana cikin al'ada ba kafirce ba, ilimin da suka bayar wajen cewa ba kafirta ba don saboda an tsaya masa kafara. Kafara ko musulmai ke yin ta, kafiri ba za a ce ga wata kafara sama. Kafiri kafaran sai ne kawai kuma daga kafirci sai ke ga musulunci. Amma wanda yake musulmi shi ne za a ce idan kai kaza ga hukuma kaza an tsaya masa kafara. To ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya zakiya matarsa suna cikin al'ada to ya yi kafara da dinari ɗaya a wata, a wani hadisin kuma a wato rabin dinari. To shine malamai suka ce a hadisin rabin dinari yana nufin talakawa kenan, hadisin kuma dinari ɗaya yana nufin masu kuɗi kenan. To kaga kenan wannan bai kafarta ba. Haka wanda ya zakiya matarsa ta dubura abinda ya sabo ya yi ya aikata kabira ne cikin kaba'ir, amma ba za a ce ya kafarta ba. Sai suka ce to tunda ko haka ne kenan wanda ya je wajen boka ma ya tambaye shi wani abu, shi ma ba za a ce ya kafarta ba, za a ce dai ya yi babban laifi, amma shi boka din abin da yake da wasu nan bai buka kafarci ne, sai dai wanda ya tambaye shi ba za a ce ya kafarta ba. Wannan shine dogara na ɗansa malamai kan cewa kufrin ne dole kufur. An fahimta da ke ko? Waɗansu malaman kuma suka tafi kan zahirin hadisin cewa babu wata magana, tunda dai annabi ya ce fa kada kafara shi kenan ya riga ya kafarta kenan, babu yanda za a yi kuma ku zo ku sai musulmi ne. To amma waɗancan riwayoyi guda biyu, riwayan cewa ya yi asaran sallah kwana 40 da riwayan cewa an haɗa shi da shi da mutumin da ya kusanci matarsa tana cikin kwanakin al'ada, lalle waɗannan babban karina ce wanda ke nuna kafarci nan bai kai kafarci ba. Waɗansu malaman kuma tawakkufi suka yi kamar Imam Ahmad bin Hanbal, an rawaito daga gare shi ya yi tawakkufi kan mas'alan, yace to annabi da ya ce ba kada kafara ga wanzu Allah Muhammad don kuma ga ya ce ba za ka karbi sallar sa kwana 40 ba yace ni ba zan iya sanin hukuncin sa ba amma dai duk mun yi dukkan mutun yaje da rufin asiri saboda da abin da ake karna ne cewa ka kafarta kuma kafarta ba anane an bayin da ku saboda haka dai wannan shine hukuncin wanda yake zuwa wajen wato a bokakin to amma mutumin da yake a shi mai yin bokancin fa kaga hadisin na nuna kenan hani game da mai yin bokanci din shi yasa Imam al-Qurtubi ɗaya daga cikin rukunan manyan malamai cikin mazhabar malikiya yake cewa yajibu ala man qadara ala zalika min muhtasibin wa ghayrihi an yuqima man yata'afa shay'an min zalika min al-aswaq wa yunkira alaihim ashadd an-nakir yace ya zama wajibi ga wanda yake da iko ta fuskar ilimi ta fuskar yana da tattaunawa a cikin jama'a ana sauraron sa ya zama wajibi ya kama malamin duba ko boka ya tsayar da shi a kasuwa ya yi masa inkari ya nuna munin abin da yake kai don jama'a su guje shi wa la man yajiu ilaihim kuma ya zama wajibi wanda ke zuwa wajen boka mace ko namiji ko suke zuwa wajen malamin duba a yi musu inkari wala yaghtaru bi sirrihim fi ba'd al-umur kada mutun ya rodo da cewa suna dacewa da gaskiya a wani sashi na al'amura wala bi kasrati man yaji'u ilaihim kuma kada mutun ya rodo cewa ai ana tunturin do a kofofin malaman duba da malaman da bokaye sama da tunturin da ake wajen malamin fiqh ko malamin hadisi wala bi kasrati man yaji'u ilaihim min man yantasibu ila ilmi kada ya rodo da cewa ai wadansu malaman duban ba za ga ko waɗansu bokayen ba malamai wanda suke dawar ilimi suke zuwa wajen su kaga malamin addini ya tashi ya je wajen boka shi ma ya duba masa wani abu Imam al-Qurtubi yace dukkan wanda yake da'awan malanta kaga ya je wurin boka ko ya je wajen malamin duba yace fa innahum ghayru rasikhin fil ilmi irin wannan ba ta cikin rasikhun fil ilmi muna malamai ne kawai sun shiga rigar malanta bal min al-duhali yace su wannan katafaran jahili ne kawai balmai zuhari bi mafi itiyanihi min al-mahzur sun jahilci abin da ke kunshe cikin zuwa wajen bokaye din na al-mahzur abin da shari'a ta hana fi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahini ma al-iman bil qur'an gaskata boka da ko ba da gaskiya da al-qur'ani ba ta haduwa da juna matakar ka yadda da boka to ka rufe alkur'ani kenan dan boka na cewa ya san gaibu malamin duba na cewa ya san gaibu qur'ani kuma na cewa la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibun sammai da ƙasa sai Allah to idan ka yadda da wancan mai cewa ya san gaibu kenan ka rufe wannan ayar da ke cikin suratul naml tare da wasu ayoyin na cikin wato ainihin suratul an'am da kuma wato ainihin suratul a'raf ka rufe ayoyin da ke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah as-thaniya mas'ala ta biyu at-tasrihu bi annahu kufr ya zo karar cikin hadisi cewa dai gaskata wanda yake boka ko malamin duba kafirci ne as-salisatu mas'ala ta uku zikru man tukhina lahu an nuna mana wanda aka yi masa bokanci ko da ba shi ya bokanci ba kenan shi ma ya shiga cikin gargadin hadisi ar-rabi'atu mas'ala ta hudu zikru man tukhina lahu an batan mutumin da aka canfa masa abu ya yadda ko da ba shi canfin ba asalin canfin ba daga gare shi ba ne amma wani mai canfi ya ce ai idan kai kaza ta faru kaza na faruwa sai yadda to shi ma duk ya shiga cikin hadisi al-khamisa mas'ala ta biyar zikru man suhira lahu an batan mutumin da aka yi masa sihiri ma'ana ba wai aka yi masa sihiri ya cutar da shi ba ya je don a yi masa sihiri ya amfana da wannan sihirin shi ma duk ya shiga cikin hadisi as-sadisa mas'ala ta shida zikru man ta'allama abajat wato an batan mutumin da ya koyi abajat don saboda yin duba da su wannan mun ce afar din Abdullahi dan Abbas bai tabbata ba amma dai dukkan abin da zai za a yi amfani da shi sawan abajat ne sawan wani hatimi ne da za a ajiye maka a ce ka rufe hannunka ka tura dan yatsanka kan wani wuri dan ka tanko alkhairi ko kishiyansa a duba maka cewa za ka yi arziki ko kai kana cikin manyan masu mulki nan gaba ko kana cikin manyan matalauta nan gaba duk wani abu da za a yi maka dai wannan dai ya zama duba ne kuma wannan kuma masu wannan kuma sun zanto a tsayi annabi yana da kafirai da su Allah ya tsare mu as-sabi'a mas'ala ta bakwai zikrul farq bainal kahin wal arraf a wannan babi mun fahimci bambancin da ke tsakanin al-kahin da al-arraf mun ce kalmar alkahin wanda ke dawar sanin gaba wanda zai zo nan gaba, al-arraf wanda ke dawar sanin gaba ko na da ko wanda zai zo nan gaba, kenan kalmar al-arraf ta fi fadin ma'ana sama da kalmar alkahin, dukkan su dai kowa dai mai laifi ne. Babu ma ja'atun nushra, waɗansu za su ga sun rubuta an-nashra da yawa nunin fataha, wannan kuskure ne a wata dabar, amma abin da yake daidai shine an-nushra da yawa nunin bamma. Babu ma ja'atun nushra, babin da yake magana kan abin da yazo na dalilan shari'a kan hukuncin an-nushra da yawa nunin bamma da kuma iskan nishin, wannan an-nushra shine Ibn al-Jawzi yake wa huwa halu sihri an al-mashhuri, abinda ake nufi da an-nushra warwarewa mutum sihiri ta hanyar sihiri, wanda ne aka yi masa sihiri, aka yi masa asiri, abin ya dame shi, imma dai ba ya iya kusantar matarsa, imma ba ya iya fita kasuwa, imma da ya fita sai ji ba ya iya zama a rumfar sai ya dawo gida, da an yi masa sihiri kenan ba, galibi a koma sihirin da suke yi wa mutum wannan, ko a raba mutum da babansa, ko kai a raba ka da ɗanka, ko a raba mutum da mijinta. To wanda aka yi irin wannan sihirin, ko a yi wa namiji sihiri mace ta rinka jin fiye da kasu, idan ta ce zauna ya zauna, idan ta ce tafi ya tafi, in ya dawo daga kasuwa ta ce me ka samu kawo ya miƙa gaba ɗaya, ba ya da fitewa. Akwai matan da suke irin wannan sihirin, jiya nan a nan makaranta, wato wani abin mamaki, wata ɗaɗɗawa suke tambayar cewa me ya hukunci ga mutumin da kishiya don ta suke ra'uwarta. Kishiya ta suke kishiya ta zai ce, yanzu aka taɓa yin haka a duniya, ta ce aiko an yi an gama. Ke me ya faru, wai miji ne suna tare shi da matarsa, sai ita kishiyar ita mai ɗakin gabas ɗin kenan wanda aka fi so, mai ɗakin gabas. Sai ta ce gaskiya ni zama da wancan kawai shi ya dame ni. Tana ta ɓata rai mijin, ya ce me ya dame ki ne, ta ce wallahi ni zama da wancan kawai ya dame ni. Sai ce me ya zafi, in kin ga dama ki sake ta ma ba ki, in kin ga dama ki zama da ita. Ya abinda suke so za a gida. Tun shi ne ake tambaya in an sake ta ta saku ko ba ta saku ba. Da yawa daga cikin mata suna zuwa a yi musu wannan sihirin. Waɗansu sukan ɗauki wani sashi ne na jikin namiji, a ɗauki gashin kansa a ji a kwanda wannan sihirin da shi sai yadda mace ta yi da shi. Waɗansu sukan nuna kamar na ayoyi abin nan, musamman waɗansu daga cikin nasu suna yin zafi, kai ba wani sihiri. Kai da ke fata Allah kiyaye ka, akwai sihiri. Mun kana zafi fi ka ji a baya. Matukar mace kasancewa za ta jin tsoron Allah to ka ne san ce ta, in ba haka ba idan ta je ta maka wannan ta riga ta gama da kai, to yadda ce da kai fa. Duk laifin kuma kai ba za a ga laifin ba, abin mawaki kai ba za a ga laifin ba. Inda za a ce a taru a yi mata faɗa kai da ka ɗauka da kowa a duniya. Me ta yi, har kai kun ɗora mata ta zanta na. To idan aka yi wa mutum sihiri, hanyoyin da za a bi a warware su shine hanyoyin da shari'a ta tanada. Wato karanta masa wasu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma, yin amfani da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, addu'o'i daban-daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sukan zanto hirji ga mutum, tsaro gare shi tun kafin sihirin ya faru, da kuma waɗanda a iya amfani da su don ya kasance an warware sihirin insha Allah ta'ala. To duk wannan su za a yi amfani da su, amma da zaran an yi maka sihiri sai kuma aka ce to waje wajen bokawa da don ya warware sihirin, to wannan shine ake kira an-nushra a Larabci. Warware sihiri ta hanyar sihiri, magance tsafi da wani tsafin ɗan uwansa, menene hukuncinsa, wani dalilai suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, me suke cewa game da wannan, ya halatta ko bai halatta ba. An Jabirin anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushra, hadisi ya zo daga Jabir ɗan Abdullahi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da an-nushra, warware sihiri da wani sihiri. Faƙala sai annabi ce hiya min amali shaitani, wannan aikin shaitan kenan. Duk yadda ko kun gane wanda ya sihirin, ku je ku ce wai ya warware da kansa, ya wani sihirin dan uwansa dan ya warware wanda ya na farko bai halatta ba, dan kun kara barazaki. Ku yi amfani da ayoyin Al-Qur'ani dan ku warware, ko in kun san sihirin irin wanda ake yin abu ne a ɗauki wani sashin jikinsa ko takalminsa ko gashin kansa a je a binne a wani waje, to sai a je a tone wannan abin idan an samu sanin inda abin yake a tone shi a kone da yanzu Allah ta'ala an riga an karye lagonsa. Annabi yace hiya min amali shaytan rawahu ahmad bi sanadin jayyid imam ahmad rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyid sai abu dawud haka imam abu dawud hasan ibn azhar al-asqalani ya faɗa cikin fatawa yace hadisi ne hasan. وقال سئل احمد عنها ان تنبئ امام احمد بن حنبل دنگني دا واتو اينتين ابين دي شافي واتو النشرة. فقال ابن مسعود يكره هذا كله واتو ابن مسعود يكي تيوا ابن مسعود عبد الله بن مسعود ينكن واتو النشرة تكوى لإلى النوئي wato warware sihiri da wani sihiri dan uwanta ta kowace irin hanya aka amfani da shi yana ƙin irin wannan. Wato Bukhari an kata da qultu li ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ay yuhallu anhu aw yunkar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa fa lam yunha anhu intaha. Ya tabbata cikin sahih al-Bukhari an katada an karɓo riwaya daga katada ibn da'ama ad-dawsi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace qultu li ibn al-musayyib na faɗa ga sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin malamai imam malik ibn anas na tambayi sa'id ibn al-musayyib nace da shi rajulun bihi tibbun mutum ne aka yi masa sihiri sukan ce tibbu suna nufin sihiri wanda yanzu shine muke cewa tibbu da Hausa rajulun bihi tibbun mutum ne aka yi masa sihiri aw yu'khadh an imra'atihi ko aka hana shi kusantar iyalinsa akwai matan da suke yawa mijin su sihiri idan yayi amarya da ya shiga ɗakin amarya a ranar shi ba namiji bane sai ya dawo ɗakin ta ko da ya shiga kawai sai bacci ya dauke shi yana shiga kawai sai bacci ya dauke shi ba zai farka ba sai ana asalatu ko duk ranar da yake ɗakin amarya to a ranar kuma kawai sai ya je ya samu tana jini an sakar mata jini duk masu sihiri suna irin wannan. Yace mutum ne aka yi masa sihiri aw yu'khadh an imra'atihi ko an hana shi kusantar iyalinsa ta hanyar sihiri aw yuhallu anhu shin za a warware masa ko ta hanyar da shari'a take aw yunshar ko a warware ta hanyar yin nushra. Qala sai Sa'id ibn al-Musayyib yace la ba'sa bihi babu laifi a yi innama yuriduna bihi al-islah ai su masu warware sihiri ta hanyar wani sihiri gyara suka so yi kaga anan gurin a fahimtar Sa'id ibn al-Musayyib yana ganin cewa ai tun da sihirin da suka yi ba cutar da wani zasu yi ba wani aka cutar suke so su cece shi wannan babu ne kun fahimci magana da kyau yace inna ma yuriduna bihi al-islah gyara suke so fa amma ma yanfa fa lam yanha anhu duk abin da zai amfani wannan da za a hana mutane shi ba haka Sa'id ibn al-Musayyib yace in ta magana ta kare yaruwa an hasan annahu qala la yahillu as-sihr illa sahir har yi ta magana daga Hasan al-Basri dai daga cikin manyan tabi'ai yace cewa la yahillu as-sihr illa sahir ko la yahillu as-sihr illa sahir ba wanda zai warware sihiri sai mai yin sihiri. قال ابن القيم ابن القيم كتوى النشرة حل السير عن المسحور لكي كان عند عيدة بياني ذي رسول الله بالله بان يتعلى من الرواية رواية دقاء النبي أنتم بيش يأتي هي من عمل الشيطان سيد ابن المسيب أنتي آياتي إندي سنة نفن ستي تونين يتعنفانون ننباب لتي رواية دقاء حسن الفسر يتي هنا ننباب هو لمي سهري سيم لسهري تلتي أكت ينا جنن كوي واتو راحلة كنا جور مي سهري هو لي to yi mana kayyar zai zo magana yace an nushratu halu sihri an al-mashhuri na farko dai nushra shine warware sihiri daga wanda aka yi waki wahiya nau'ani to wannan warware sihiri daga wanda aka yi waki kuma nau'i biyu ne na farko halun bi sihrin mithlihi a warware sihiri da wani sihirin kwatan kwatan sa wa huwa allazi min amali shaytani yace wannan tabbas yana cikin aikin shaytan kamar da annabi ya faɗa wa alayhi yumalu qawlul hasani kuma akan wannan zaka dauki maganar Hasan al-Basri da yace la yahullu as-sihr illa sahir fa yataqarrabu an-nasir wal-muntashir ila shaytani a irin wannan hali sai kaga shi mai warware sihiri din da wanda aka yi wa sihirin dukkan su suna neman kusanci ne zuwa ga shaitan, zuwa ga aljan bima yuhibbu, sai aikata masa abin da yake so. Fa yubtilu amalahu ayyul mashhuri, dan ya lalata kullun da yayi na sihir cewa ne. Wato shi sa annabi sai hiya min amali shaitan. Galibi idan aka ce ayyuha mutum sihiri, kuma an je wurin malaman duba ko bokaye su za su warware sihirin, to akwai abin da suke sharɗanta maka cewa to sai kai kaza sai kai kaza. To wannan abin biyan bukatar shi aljanin da suke ta'amuli da shi ne, wanda da shi aka haɗa baki aka kulla maka sihirin, shi zai ba da doka ya ce sai an yi kaza, sai an yanka bakin bansuru, sai an yanka kaza mai wake-wake, sai an ba da sadakar abu kaza, sai an yi abu kaza lokaci kaza, ko an sa masa suna sadaka. To karshe dai an nemi kusanci ne zuwa ga wannan aljani don ya warware wannan cutarwa. Kuma warwarewar da ya yi ta wannan hanyar, tunda kun nemi kusancinsa ne ya warware, baya hana gobe, kuma shi wanda ya sa aka yi maka sihirin ya sake komawa wajensa, ya ba shi wani abin da ya fi wanda ka ba shi jiya, kuma a sake cutar da kai ta hanyar. Gobe kuma ka sake koma, sai ya zanto da kai mai sihiri, da kai wanda ka sa aka yi wa wani sihiri, da kai wanda aka yi wa sihirin, ko danginsa da kuke so a warware masa, dukkan ku gaba ɗaya aljini ya yi hana duk. Duk wanda ya fara zuwa wajen malamin duba, to ya shiga uku cikin rayuwarsa. Kowane irin abu ne ya gani sai ya ga zuciyarsa bata nutsu ba, ya riga ya rusa tawakkalinsa da Allah din ya halatta. Wato kaga dai kenan nushra kashi biyu ce, ko nushra da ma'anar hallu sihri anil mashhuri bi sihrin athar, nushra bi ma'ana hallu sihri anil mashhuri bil ad'iyati wal muta'awwizati wad da'awati al mubaha as-sabita anhu sallallahu alaihi wa sallam. Fihi masail, malai ce a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka. Al'ula, mas'ala ta farko, annahyu anin nushrati, hani dangane da nushra, wato shine warware sihiri da wani sihirin. Kinan bai halatta ba zuwa wajen malamin duba ko boka dan ya warware sihiri, ko a ce za a kai wani a wajen yan bori dan su warware masa sihiri, dan su wadun matsafa ne. Asaniya, mas'ala ta biyu da muka fahimta cikin wannan babi, الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال وتبنبنتي سكان النشرة إرن ودى أكهنا والمرخص فيه دكما إرن ودى أن يرنقوا من آئي إنتا إنتا ذنتو تأيون القرآن شفو حديثي مما يزيد الإشكال واند وانا يائسا يكو تدتك من إشكال وتوليكتي وجن فهنتر مسألة نشرة دي وانا تعالت وتنكوب تعالت wane ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai hukunci na cewa malakar ku dauki hankalin mu, menene hukuncin masu yin duba da ayar alqur'ani? Misali idan mutum zai yi duba din sai ya bude alqur'ani ya ce ka rufe duk inda aka bude ka dora hannunka, inda ka dora hannunka sai a bude sai a ga wace aya ce, in ka daga hannunka sai a ga aya, sai a fassara ta gurgurdan abinda aya take dauke da shi na ma'ana, to gurgurdan kai kuma abinda za a fassara maka abinda ka ta san mu yi, a fassara ma da alkhairi ko kishin alkhairi. Me hukunci irin wannan dubar? Hukunci irin wannan dubar ba bambanci da sauran kowace duba. Karka ɗauka cewa tun da alqur'ani aka yi wai babu laifi, duk duba bata ce, bata wanda yake mai zurfin gaske, domin da awar sanin gaibu ce, gaibu ko babu wanda ya sahi sai Allah ta'ala. Kuma yin amfani da wannan hanya da alqur'ani ta wannan hanya, karkatar da alqur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta. Allah ya saukar da alqur'ani dan mutane su kula da ayoyinsa su yi aiki da su. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Wato dan mutane su kula da ayoyinsa dan ma'abuta hankali su natsu. Abinda ke cikin Qur'ani hani ne da umarni, da ake son mu karanta mu bi umarnin, mu hanu kuma daga shi asalin wannan hani da aka hane mu din. Wannan shine abinda yake wajibi mu fahimta game da alqur'ani. Yin amfani da alqur'ani ta hanyar irin wannan hanya, kautar da alqur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta, kuma fata ne mai girman gaske, Allah tsare mu. Da haka ko da mutum na
dubansa baya yi sai da alqur'ani, kuma ka je wurin sa baka da bambanci da wanda yaje wurin duba mai bugon kasa, duk hukuncin ku daya. Kuma shi mai duba da alqur'ani ba shi da bambanci da mai yin duba da bugon kasa, duk hukuncin su daya. Wannan yake cewa a babin da muka karanta can baya, babu man haqqaqa tauhid dakhala aljannata, an kawo waɗansu kalmomi da yake buƙatan ƙarin ma'anarsu. Humul ladzina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna. Wannan lokacin da muke karatun can baya don mun fassara su, wato hadisin Imam Muslim, wanda annabi ke maganan mutane 70,000 cikin al'ummar sa da za su shiga aljanna bi ghairi hisab, ya bar sahabbai suna tattaunawa don can ko su wane ne. Waɗansu cikin sahabbai suka ce mai yiwuwa su ne wanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa shirka ba, waɗansu suka ce mai yiwuwa su ne kaza, waɗansu suka ce har dai zuwa lokacin da annabi ya fito. Sai annabi ce humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, su ne waɗanda la yastarquna ba sa nema a yi musu tofi, ba wai su ba sa yi ba, su yi wa wani wannan daban, amma su nemi a yi musu to ba sa yi. Wala yaktawuna, sannan ba sa yin tsakiya, wato shine lalas. Wala yatatayyaruna, ko ba sa canfi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wato suna dogara ne ga ubangijinsu. Sawa a yi maka tofi ko ka sa a yi maka addu'a ba laifi bane ba, amma yana rage wani bangare na tawakkali, idan mutum yayi ba haramun yayi ba. Haka kuma ka sa a yi maka sakiya saboda wani kurji da kake da shi yayi ruwa, ba wata hanya da za a magance shi ta hanyar sakiya, ba wai laifi bane ba a shari'ar musulunci, amma ya rage wani bangare na tawakkali. Haka kuma canfi, shi wannan kowa ya riga san meye matsayinsa, wani bangare ne da zai iya kai mutum zuwa ga shirka. Allah ya tsare mu. To saboda haka abinda wannan hadisi ke nuna wa kenan, shari'a ta baka dama ka yi tofi ko ka yi addu'a, amma kuma da zaka hakura har Allah ya dauke cutar, to shi aka fi so. Idan mutum yana da juriyar da zai iya hakura ba tare da ya kai wa kowa kuka ba, in ko mutum ya san cewa zai ta kwarmato abu kaza na damuna, abu kaza na damuna, tun farko ma je ne magungunan sai huta, tunda an halatta masa ba abin nan dinsa ba. Wata rana Imam Shafi ya ga wani mutum a masallaci yana roƙon mutane, sai ya kirawo shi ya ce me ne roƙon jama'a? Kawai dan talauci ya kama ka na kwana ɗaya ko kwana biyu. Yace kaga wannan idan nawa shekara 8 ba na gani da shi, kowa ya gani gani yake lafiya ta kalau, amma da idan ɗaya nake gani, wannan ɗayan shekara 8 ba na gani da shi, wanda kai kukan Allah wurin wani ba, kai ma na faɗa ne dan in maka wazi da shi. Kaga wannan masu juriya kenan, shekara 8 mutum idan sa baya gani ko bai je wajen likitan ido ba. Saboda haka shi neman magani a cikin musulunci ja'izi ne, idan mutum ya je ya nema ya halatta. Inda mutum na da karfin halin da ba zai nema ba har Allah ya dauke abin danganin damarsa ko ya kashe shi da wannan cutar, to wannan shine mafifici ga wanda zai iya yin haka din. Shi yasa hadisin ya jera waɗancan cikin mutum 70,000 da za su ga aljanna bi ghairi hisab. Wannan kuma ce ya mutum zai kare kansa daga irin wannan sihiri da ake yi, wani ayoyi zai karanta? Mun sha faɗa muna maimaita ayoyin, amma galibi a kasar Hausa zuciyar mu ta ginu kan waɗansu al'amura, wanda sai mun yi ta fahimtar hadisan annabi kafin mu gyara al'amuran. Kullum aka faɗi wani abu ka ce ga maganinsa kamar da annabi ya faɗa, in ka ga abin ɗan kaɗan ne gama gari ne kowa ya sani, sai ka ɗauka to wannan ko zai maganin ma kuwa? Kai so kake sai an baka wani ƙulla-ƙullan abu wanda ba kowa zai iya ba cikin mutum 100 kila samu mutum ɗaya ya yi. In ba haka ba, ga abin da annabi ke yi wa kansa ruƙuya da shi kullum da daddare, sai ya karanta qul huwallahu ahad kafa uku, qul a'udhu birabbil falaq kafa uku, qul a'udhu birabbin nas kafa uku, ya tofa a hannunsa ya shafe dukkan jikinsa da shi ya kwanta barci kullum. Har cutar ajali da annabi ya yi, Aisha take karanta masa lokacin baya, Aisha take kama hannunsa ta karanta masa ta shafe jikinsa da shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babban abin da za ka yi kenan dan ka magance dukkan wani sihiri da za a yi maka. Matukar kana yin wannan tare da sakakkiyar zuciya, dan ita addu'a ko ibada ko tofi kullum abin da ake bukata ga mai shi ya sakankance, Allah na ansawa idan an yi. Kare zanto yana kwangaba kwambaya, to gashi dai mun yi dai, to kuma da al'amuran ne dai a wannan, idan kai wannan kai ma ka riga ka san baka fawwada Allah al'amuranka ba. da aka wa annabi sihiri bayan an riga an warware sihirin waɗannan aka saukar din ya zanto su ne abinda zai magance gare shi kuma da sauran al'ummar sahari zuwa ta cin kiyama. Ga kuma amanar rasulu zuwa ƙarshe, annabi ya ce man qara'ahu fi lailatin kafatahu, wanda ya karanta su a dare, man qara'a al-ayatayn min asr al-baqara fi lailatin kafatahu, wanda ya karanta ayoyi guda biyun ƙarshe cikin dare sai ishe shi. Ayoyin ƙarshe na suratul baqara shine amanar rasulu zuwa ƙarshen fansuna al-qawmil kafirin, wannan ba tofa zaka yi ba, karantawa zaka yi. Ga kuma ayatul kursiyu, ita ma karantawa kawai zaka yi, ba tofa zaka yi ba. Duk mutumin da ke lazunta wannan bi iznillahi ta'ala ko furgita irin ta baccin nan, zaka ga mutun ya ne sace. Waɗancan ba iyakance maka gafa ko kafa nawa ba, amma waɗannan su ne aka iyakance ma wannan uku uku, amma waɗancan ba iyakance maka ko kafa nawa ba. To waɗannan duk gasu nan gurin, idan mutum yana wannan bi iznillahi ta'ala shikenan. Kuma mutum ya haddace addu'o'in safe yana yi, addu'o'in yamma yana yi. Daga cikin addu'o'in yamma ga mai arha sosai za ka yi ta yi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Inda ka zauna rabin minti ka iya karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Kafa uku da yamma, abinda kake cewa ina neman agaji da sunan Allah wanda wani abu bai isa cutar ba a sama da ƙasa, matakar ka hada abin da sunan Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Aga so uku kawai za ka karanta shi ke, abinda ake so zuciyarka ta sakan kanci lokacin da yamma ta yi ƙarfe 5:30 zuwa 6, ka shagalta da irin waɗannan zikira. In ka zo kwance barci, ka shagalta da barci. Kana farkawa daga barci, za ka yi ƙiyamul layl, dama ka riga ka saba sunnar annabi, ita ce fuskar komai. Kana farkawa daga barci, me annabi yake bayan ya farka daga barci? Kana farkawa, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هرزوا قرشان آية قرشان سورة آل عمران آية قرشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هرزوا قرشي إذا النبي فرقا ينظرنا أبن ذكر تأكيدا sannan sai ya tashi, idan da larurar wanka yayi, in ba larurar wanka yayi alwala, sannan yayi qiyamul laylin sa sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma ka tashi da asuba ne, to kuma farkawa ta karshe daga bacci wanda ka san kuma zaka tashi kaje kai sallan asuba, annabi na farkawa alhamdulillahi allazi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi an-nushur. Ko wannan ko wacce duk ga sanan da yawa, in gari ya waye allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaykal masir. Ko sayyidul istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Duk masoyan annabi za ka ga baya suka ci da wannan, indai da gaske yake ko shi ko matarsa ko yayansa zai tsaya ayi ta zikirin wannan har sai kowa ya iya a gida ana yi. To wannan ka samu wa kanka babban kandagarki daga dukkan wani sihiri ko jifa ko rufa'ida da za a yi maka, kuma ka sakankance cewa ubangiji ta Allah zai kare ka. Amma kar ka lokaci ai ni ahlus sunna ne, ai ba komai, ai duk wani mai sihiri zai sai kayan su, mu ahlus sunna wal jama'a ne, ana ahlus sunna wal jama'a, ai kada sun tarar ga kasuwa ba a cin wannan alwashin ka ce wai ni ai mun sihiri ne ba zai kama ni ba, ni ahlus sunna ne. Amma in kana waɗannan ka riga ka gama matakar kana wannan, duk mai sihiri yayi kayan sa bi iznillahi ta'ala Allah zai kare, ba kai ne kake ba kanka kariya ba. Gurgudan yadda ka kwatanta bin sunnar annabi, gurgudan yadda za ka ga mu'jizar annabi ta bayyana a karan kanka, ba wai kai karan kanka ba ne ba, tasirin ba a kanka yake ba. Addu'o'in da ka ja ka roki ubangiji shi ne Allah zai baka kariya, ya kare ka daga dukkan sharrin masu sharri, duk yadda suka so yi ba za su iya komai da kai ba. Ba sai ya tuɓe rigarsa ba, inda yake fili ya shafa, inda yake riga kuma ya shafa kan riga, duk yayi. Ku yi haƙuri. Wannan yace dan Allah mallam ina tambaya menene ma'anan gauti, ina neman ƙarin bayani akan wannan. abinda kalmar gawu take nufi shine taimako ko agaji. Al-gawsu taimako, an gane ko? Ya zo ba da su cikin Al-Qur'ani, wadda kalal madina ta alahi ne gafsatin min ahaliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين الاستغاثه كده وتشيني نيمان تيمكو ديت ده الاستعانه ita ma tana nufin neman taimako sukan yi tarayya ta fuskar ma'ana wani lokacin kuma suka rabu kamar yadda dan su malamai su gani al-istighatha neman agaji dangane da abin da yake zai cutar da kai ka nemi agaji dan a kautar maka shi al-isti'ana kuma tana daukan ma'anar neman agaji kan wani abin da kake so kai mai amfani amma baka iya sai ka tsaye da taimako shine Allah ya ce wasta'inu bisabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in to wannan neman taimako ke na wajen aiwatar da alheri al-istighatha kuma neman taimako a kare ka daga bangaren sharri amma wannan baya hana wani lokaci su dauki ma'anonin juna to neman taimako daga alkhairi wajen aiwatar da alkhairi ko neman taimako dan a ije maka wani sharri wannan iri biyu ne akwai neman taimakon cimma wata bukata da ba wanda zai taimaka a irin ta sai Allah to wannan shirka ne ka nemi taimakon wani kan irin wannan abu akwai neman kariya a kare ka daga wani sharrin da ba wanda ya sai kare ka sai Allah to wannan shirka ne ka nemi irin wannan agajin wajen wani akwai kuma wanda ka iya neman wani ya taimaka maka an fahimta ku kai ne zaka laftawa jakinka kaya ba za ka yi daga ba kai kadai sai ga wani ya zo zai wuce da Allah wani taimaka min mu dora ko akan jaki ko a mota ko a bayan mashin kai ne zaka dauki kaya a kanka ba za ka iya dora ba sai ka ce wanda Allah ya dora min kayan nan sai kama ya dora maka ko ya kama gaba ɗaya kai ka gyara gaban shi ya dora maka aka ka ga nan duk ka nemi taimakon sa cikin abin da zai iya yi wannan ayoyin Qur'ani ba su hana wannan neman taimakon ba hadisin Annabi bai hana wannan ba hadisin zaba halu dusuri wal ujuri a waɗansu ruwayoyin sa ayya bil ujuri ya zo da cewa ko kai tasbihi ko kai kaza ko ka dauki taimaki mutum akan dabbar sa fatahmiluhu alaiha ka dora cikin dabbar ko kuma tarfahu alaiha mata'ahu ko ka taimaka masa ya dora kayan sa akai kaga duk wanda ya taimakawa ne to irin wannan isti'ana din ya halatta haka wani azzalimi ya tsare ka zai cuce ka ya fi ka karfi sai ka nemi agajin waɗansu mutum ɗaya ko biyu da za su taimakawa don su hana ka zaluncin sa wannan ya halatta kamar yadda aya ta nuna can fastaghathahu allazi min shi'atihi 'ala allazi من أدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه أدوه مضل مبين أما كأنه من تمكوكا أبين دبا من إيه سي الله كما رأتوكي مكة تلوشي با من تلوكي مكة تلوشي سي الله كما رأتوكي وتشوتا دك ديكينك با من إيه تلوكي وانن شوتا سي الله لكي تأبين دزي إيه شيني تمكا منك دوبا ديكينا ميكي دامنا تمكا منك وصفا من ماغنين ديكا ماتا يام فاني ديسي واند أنا سالن سببا وركا يزنتو أتكينسا taimaka min kai mun bayanin wace irin hanya ake amfani da magani idan likita ya wannan ya kare na shi ya so nawa likitoci goma ko biyar za su tara kan mutum kuma dole sai ya mutu ashe ba su suke daukewa ba su taimakon da suke yi duba ka da kuma bayar da magani amma dauke cutar a hannun wake a hannun Allah ba wanda zai dauke sai Allah daga lokacin da ka kudurce wani na dauke cuta banda Allah to ya zama shirka kenan kun fahimci wannan da kyau saboda haka kalmar gaus abinda suke nufi shine taimako to wani lokacin tunda masdari ne kalmar akan yi itlaqin masdar ana nufin ismul fa'il kamar yadda ake itlaqin masdar ana nufin ismul maf'ul wannan a larabci duk masu bincike da harshen larabci sun sani a ce gaus a maimakon a ce taimako ana nufin mai bada taimakon kansa wanda galibi shine wanda suke dariƙa suke amfani da shi idan sun ce gausi wanda ke bada taimakon kenan kai tsaye amma kalmar gausi suna nufin taimako amma suna amfani da shi kan mai bada taimako to wannan kuma suna nada gausi wanda yake duniya su a aqidar su duniya bata zama sai da gausi dole in wani gausin ya mutu a samu wani gausin da zai replace din sa in ba haka mutane za su ga cikin halin kakani kai lamarin duniya zai rikice shi gausi shine mataki na karshe na wanda ake neman taimako wajen su banda shi akwai su al-abdal akwai su kuma al-anjad akwai sa al'auta da kai tun rakon duniya, to duk waɗannan waɗansu ko waliye ne wanda ake ganin ana ɗan dogara da su don waɗansu matsaloli, dukkan wannan dai sanya ma Allah kishiya ne. Amma galibi aka yi da dubban musulmai maza da mata masu san Allah da manzansa a basu abu a gungunce ba su fahimta ba. Amma duk wanda yake karanta Al-Qur'ani yake karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ko 40 hadis za a karanta da kai karanta fassara mai kyau, ka bar waɗannan al'amuran wallahi tallahi. Dan za a zo a ce maka gagauti, a ce ga wani na cikin autadu, wani na cikin amjadu, wani na cikin abdadu, zai bayar da taimako, zai bayar da agaji, a kirayi sunan shi, sai ka zo ka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kasance a bayan annabi ina yaro, sai annabi ce mini ya gulam, me yace ya gulam, inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu tujahak, ta'arraf ila allahi fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. To da an zo nan guri yace idza sa'alta fas'alillah, in ka tashi roko ka roki wa Allah, kika ce to malam gausi fa da ake roko. Yanzu da hadisin ya ci karo da wancan gauti da ake kira sunan shi fa, da ake like hoton shi fa. Yanzu akwai wanda zai like hoton shehi a kofar gidansa ko a rufar kasuwarsa, yana itikadin wannan na jawo wani alkhairi. Abin nan guda biyu da annabi ya faɗa game da hadisin wancan na matansa da suka ga wani coci a ƙasar Habasha, wanda ake abin nan kuma an sanya mutumi a ciki kuma an yi hoto a ciki, ko yace Ibn Taymiyyah yace sun hada fitina guda biyu, fitina ta farko ginin masallaci a makabarta ko ginin ɗakin ibada a makabarta, fitina ta biyu kuma shine fitina ta hoto din kansa ko mutumi din kansa. To a like hoton wani shehi a dauka cewa zai jawo alkhairi a rumfar kasuwa ko zai kare gidanka karɓa rayin shiga, to ina Ubangiji ta'ala da kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abinda kake faɗa kullum alal aqalli su 17 fa, in baka sallan farilla sai in baka sallan nafila sai farilla kadai, ya Allah gare ka kadai, dan saboda shine ma'anar gabatar da mafa'ulan bihi kafin a kawo fi'il da fa'il din. Kaga nasta'in shine fi'il wa fa'il, nasta'in fi'il mudari marfu'un li khuluhi minan nasib wal jazm, fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu, iyyaka din shine mafa'ulan bihi mansub, iyyaka na'budu, wato asalin magana na'budu iyyaka, amma sai aka gabatar da mafa'ulan bihi mansub dan nuna takaicewar neman taimako wurin Allah kadai ne, duk abinda ba mai iyayensa sai Allah, to haramun ne kuma a nemi taimakon wani, shirka ne a nemi taimakon wani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke bauta, gare ka kadai muke neman taimako, to ka faɗi haka kuma sai ka nemi taimakon wani. Yanzu yanzu ne ka gama sallah azhar ko al'asr ka karanta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka je gida kuma ka dauka wannan hoto na gauti shine zai kare ka, dan girman Allah baka warware abin da ka karanta cikin suratul fatiha ba. Ibn Kathir ke cewa makasudin duk littafan da Allah ya saukar, Qur'ani ya kunshi manufar saukar da duk wani littafi a ban kasa, yace Qur'ani kuma gaba dayansa makasudin abin da yake so ya tabbatar fatiha ta kunshe shi, yace fatiha gaba dayanta kuma manufar ta gaba daya tana tattare cikin wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yanzu lokacin da ka rushe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka rushe fatiha kenan, ka rushe alqur'ani kenan, ka rushe duk wani littafi da aka taɓa saukarwa wani annabi a ban kasa, ka je ka cewa Allah mai gobe kiyama. Can annabi ba waka bane ba, sai ka fahimci addini tukuna. 40 hadis wallahi in za a yi maka fassara, mun yadda malamin kai karantar da kai, kare maka fassarar ɗan izala, kare maka fassarar Abubakar Gumi, kare maka fassarar kowa, ya ɗauko 40 hadis ba na Imam Nawawi bane ba, karni na 5 ko na 6 ya ɗauko fassararsa na Ibn Rajab al-Hanbali Jami'ul Ulumi wal Hikam, fassarar 40 hadis, yayi aiki da wannan kadai. Kaga waɗannan mutane sun rayu a Sham, sun rayu a wani karni kamar shekaru 700 ko 600 ko wani abu da ya wuce can baya, wanda ba su da alaka da izala ko Najeriya ko can a Sham suka rayu. To ya dauki wannan ya karantar da kai, ka bauta Allah da wannan, ba ruwanka da izala karka shiga cikin izala, ba ruwanka da Malam Abubakar Gumi karka bi shi. Bambancin kiran sunna kenan da kira wanda ba na sunna ba. Kiran sunna idan mutum ya kira ka so yake ka bi Allah da manzon sa, ka san shi karka san shi, ka gayar da shi, in ka gan shi baka gayar da shi ba, wannan ya ta girma, wannan duk kai ya shafa, kai dai ka bi Allah da manzansa. Amma duk wanda yake kiranka wanda ba akan tafarkin sunna yake ba, babban abin da yake so ka bi shi shi, kai masa hidima shi, ka kyautata masa shi, inda za ka ce malam ni ina ganin abin da ka faɗa ga na annabi ya abin nan sa ya saba masa, ina ganin na annabin ne ya kamata bi, zai ce ba ka da annabi, ba ka da annabi, ka ce ba annabi ya ce ba ka da annabi. Amma in shi ne ya faɗa abu ka ce manyan abin kenan, to shi kenan kuma wannan kai daidai kenan, duk barnar da yayi katun da ka ce masa manya su ne abin bi kenan. Yanzu duk sun nada kansu ne kishiyoyin annabi fa a fakaice, amma sun san mutane suna son Allah da manzansa, ba za su fito fili sai su kishiyoyin annabi ne, amma sai mutum ya maka wayo da dabara zai bugar da kai. Amma in ba haka ba, ya karanta da karba wani hadisi, za su alta fasalillah wa za su anta fasta'in billah, kuma yazo ku sake karanta hadisul qudusi, aka ce na farko da na karshe da mutane da aljanu duk mu taru mu yi turmutu zuwa wajen ubangiji, kowa ya gabatar da bukatarsa, Allah ya biya bukatan kowa, wannan ba zai rage komai ba cikin abin da ke mulkin Allah, sai gurgurdan abin da Allah za ta riga in an shigar da ita ce kowa na bin. Duk wani wali fa gajiyayye ne, kun san gajiyawarsa, wanda in kaddara yana taimakawa ba ya taimakawa kowa sai wanda suka bi shi, wannan da harshensu su da kansu suke faɗa, wa shahida shahidun min ahliha. Kowane wali idan aka tashi masu tijjani zai ce shehu tijjani zai ce ina yan tijjaniya, kaga ba ruwanki da sauran musulmi. Shehu Abdulkadir kuma zai ce me ya ku kadirawa, ba ruwansa da sauran musulmi kenan. To yanzu idan an haɗa yan tijjaniyan duniya da yan kadiriyan duniya a kwatanta su da sauran musulmi, nawa zai zanto kashi nawa cikin ɗari ne? Kashi nawa cikin ɗari idan Allah za su kai, ka haɗa dukkan wani ba tijjani da wani ba kadiri a duniya da sauran adadin musulmin duniya, to sauran fa sai ka haramta musu shiga aljannar Allah? Yaya za a yi da sauran kenan, ba za su shiga aljanna ba? Ya kamata mu rikawa kanmu irin wannan tambayar, kuma ashe shi rahamarsa in yana da ita takaitacciya ce, dan ta shafi yan tijaniya ne kadai, shi ma Abdulkadir in yana da ita ta shafi yan kadiriya ne kadai. Allah ko ce wasi'at rahmati kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Allah rahmata ta yalwuci komai sama da ƙasa, mutum da aljan, kifi da ke cikin ruwa, tsuntsu da ke sama, mala'iku, kowa da kowa, rahmata ta yalwaci komai, fasa aktubuha zan tabbatar da ita, in wajabtar da ita gawa, ga yin tijaniya kaɗai, ga yin kadiriya kaɗai, ga masu izala kaɗai, ga masu lillazina yattaquna, ga waɗanda suke masu taƙawa. Wa yu'tuna zakata ga masu bada zakka, kai idan kana bin shehi ya ce zakkar ma ba dalili sai ka bar ba in kai hidima gare shi. Wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, waɗanda suke imani da ayoyinmu, ga sufofin su nan, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya, su ne waɗanda suke bin annabi, manzo annabi al-ummi, wanda yake da ilimi ba tare da wani malami ya karantar da shi ba. Allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil, wanda suka samu siffar shi cikin at-tawrat wal injila, dan Allah wani shehi ne siffar sa cikin at-tawrat wal injila, ko a ahlari babu, ko a ahlari siffar yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf, dabiyar annabi kenan, yana umarta da al ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, wa yuhillu lahum at-tayyibat, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Haka siffar annabi take cikin at-tawrat wal injila, umarni da kikkiawa, hani daga mummuna, wa yanhahum wa yuhillu lahum at-tayyibat, halattawa mutane dukkan abin da yake ansa sunan at-tayyib, abinci ko abin sha wanda baya cutar da kwakwalwa, baya cutar da jiki, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yana haramta musu dukkan wani khabith, abin da ke cutar da kwakwalwa ko cutar da jiki, ويضعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم, abin da yake duk mai nauyi annabi na ijewa mutane, duk wani mari annabi ya kuncewa mutane, baya tsora maka abin da ba za ka yi ba, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأن سكى إيمان به وعزروه سكى كرففه ونصروه سكى تيمكي سنة واتبعوا النور الذي أنزل معه suka ba hasken da aka saukar tare da shi, wani haske aka saukar tare da annabi? Alkur'ani mai girma da hadisi. Wanda suka yi wannan, ula'ika humul muflihuna, wannan su ne masu rabauta. Dan Allah wani malami ne su karanta maka wannan ayat daidai su gani in za ka rike wani sharbi ko wani abu da sauransu. Ai, ka riga ka zama mai yanci. Girmama da za ka yi wa malam, za ka girmama shi a matsayin mai koyar da Kur'ani, mai koyar da hadisi, amma bauta kai masa ita kuma daga nan ka samu yanci, ba za ka yi masa bauta ba. To duk ba sa son wannan, shi yasa ba sa son ayi tafsiri, ba sa so ayi hadisi, ba sa son tafsiri. In kuma za a yi tafsiri, to abi tafsiri wanda yake da ɗanɗano irin nasu, irin su tafsirin sawi, wanda inda za ka sauke sawi so miliyan, wallahi ba za ka fahimci addini ba. So miliyan ba, ba za ka fahimci addini yadda ya kamata ba, a gurgunci zai ta baka. To irin wannan suke so ayi, dan dana a cikin wata ka ji an ce an sauka. Dan Allah ya ko tilawa kake a wata ka sauka, kai kokari tilawa kadai banda fassara, to amma a cikin wata an sauke Qur'ani, an sake juyowa, to me aka ce? Abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada, wanda muka yi kuskure ko tun tuban harshe Allah ya shafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.